Jama'a assalamu alaikum. Salik Rabe ne daga nan birnin Washington DC ke yi muku maraba tare da farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Kusan za iya cewa kowa ya san muhimmancin wutar lantarki ga rayuwar al'umma da ci gaban ƙasa. Wutar lantarki ta shafi duk wani fannin rayuwa kuma rashin wadatar ta a Najeriya na cewa ƙasar tuwa ƙurya. A shekarar 1972 wato shekaru 45 da suka shuɗe kenan, Najeriya ta yi yunkurin gina wata katafariyar tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila domin samar da wadatacciyar wuta tare da inganta ayyukan noma da samun ruwan sha. Amma a wani lamari da mutane suke ganin na daban mamaki, sai aka dinga kai komo akan aikin. Kowace gwamnati zo sai ta yi nata cacar bakin kan aikin, daga baya kuma sai a ji shiru kamar an shuka dusa duk da alfanun da ke tattare da aikin. A watan jiya, gwamnatin Buhari ta yi abin da jama'a suke ganin sauran shugabannin da suka shuɗe suka kasa yi. Ta rabtaba hannu kan kwangilar dalar Amurka biliyan 5 da miliyan 792 da wani bankin kasar China, kuma tuni har sun fara kai kaya yankin Mambila domin su fara wannan aiki mai mahimmanci. Akan wannan kwangilar, wakiliyarmu da ke Abuja Madina Dauda ta yi firar da bakinmu na yau domin fahimtar da mu mahimmancin wannan kwangila tare da alfanun da zai biyo baya. Madina, fili gare ki.
To, a yau ina tare da Dr. Usman Muhammad, shugaban cibiyar horar da 'yan majalisu na Afirka da ke nan Abuja. Sannan akwai Alhaji Idris Muhammad, madakin Jan, kuma tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna. Akwai injiniya Awal Ibrahim, muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya mai suna NASME. Ina muku maraba da zuwa wannan zaure.
Barkamu da saduwa.
To, yanzu bari in fara da madakin Jan, ganin cewa kai ne tsohon shugaba na ma'aikatar bada wutar lantarki da ke Kaduna, kuma kai asalin ɗan jihar Taraba ne. Ya kake kallon wannan kwangila na batun wutar Mambilan nan?
To, wannan labarin generation company na Mambila power plant da aka sawa hannu, babban rufin asirin samun wadataccen wutar lantarki kenan a wannan ƙasa tamu Najeriya. Saboda a kowane lokaci mafi yawa daga cikin ƙarfin wutan da ake samu a wannan ƙasan daga hydro power plant da ake da su a wannan ƙasan, su suke taimakawa ana samun wannan iya daidai gwargwadon da ake samu. Sabili da manya-manyan power plants da ake da su wanda suke amfani da gas, saboda halin da muka samu kanmu sai a nemi gas a rasa. In ko aka nemi gas aka rasa, to dole sai a koma wa hydro. Saboda haka wannan gaskiya babu labarin da yafi wannan dadi, kuma duk siyasa da ya faru a shekara 45 da suka wuce, Allah cikin ikonsa ya zo ya tabbatar da wannan labari da zai taimaka ya kawo ci gaban ƙasar Najeriya ta hanyar samun wadataccen wutar lantarki.
To, bari in dawo gare ka Dr. Usman Muhammad. Kai ne wanda zan ce mai nazari akan al'amuran yau da kullum. Yaya kake kallon wannan kwangila da aka ce an kusan ma shafi shekaru 45 ana batun shi a wannan ƙasa, kuma ga yadda ƙasa take cikin yanayin kakanuka yi a ɓangaren wutar lantarki?
To, Madina, alhamdulillahi, yanda madakin Jan ya faɗa, mutum ne wanda yana cikin wannan aiki fiye da shekara 30, kuma Allah ya bashi sani akan wannan al'amari. Kusan shekara na 40 ina shan wahalar wutar lantarki. Akasarinmu 'yan 50-50 da wani abu, babu shakka mun sha wahalar wutar lantarki. Kuma ki duba wannan yarjejeniya tun 1972 aka nemi kafa shi. amma bai samu ba sannan wannan din da za a yi na jikin ce kusan wata 72 za a yi ana yi kuma a hakan za a samu megawatt 350 gaskiya wannan abun farin ciki ne abun kuma a jinjinawa gwamnatin Buhari ne saboda idan sun yi abin yabo dole ne a yaba musu kawo wannan Exim Bank din da ƴan China su yi wannan aiki babu shakka abin alfahari ne to amma ba za mu zauna ba a saki wannan aiki ya zama kaman aiki ne wanda idan wannan gwamnati ta shuɗe ko bayan shekara 4 waya Allah ko bayan shekara 8 za a zauna kuma ayi da na sani ayi nadama a ce me yasa aka bayar ko da yake nayi imanin cewa su ƴan China da suka kawo kuɗin su ba za su bar wannan abu ya lalace ba da wannan Exim Bank babu shakka ƴan kasuwa sun sa kuɗin su babu shakka su ƴan China sun zuba kuɗin su kamar yanda railway yake za su build and operate ne and transfer to in ko za su gina ne su operate sannan kuma su dawo da gwamnati bayan sun tatsu kuɗin su ya adadin abin da suka zuba da riba to wannan irin yarjejeniyan yana da alfanu don babu gwamnatin da za ta zo ta tada wannan yarjejeniya kuma babu wani wanda baya son Najeriya ya zo don shi dan kasuwa ne ko dan jari hujja ne mai sai da kamfanonin Najeriya ya zo ya ce zai siyar a tsakiyar tafiya to wannan idan za a lura da wannan ƴan ƙasa kuma su kasa su tsare sannan majalisu su ba su wasu irin wato dokoki na kariya domin akasari mutanen da za su kawo kuɗin su a Najeriya su sa jari babu dokoki da ke kare su ƴan ƙasa kuma ba sa kare waɗannan muhimman infrastructures wato abubuwa na muhimmi ingantattun abubuwa wanda za su inganta rayuwansu misali wutar lantarki da ruwa da hanyoyi to idan za a tsaya tsayin daka kai ɗan ƙasa ka kare martaban wannan abu don kai za ka ci amfaninsa da ƴaƴanka da jikoki sannan kuma a yi ƙoƙari a je majalisa a ba da dokoki wanda za su kare su wanda ko da gwamnati ta shuɗe babu wani wanda zai zo da wani fir'aunanci ya ce zai taɓa su to wannan zai ba su zama da sakin mara su yi aikinsu iya aiki wanda kowa ingantacce wanda kowa zai ji daɗi.
Injiniya Awal bari in zo gare ka kai ne zan ce ƙwararre kuma ɗan kasuwa a wannan fanni me ya kawo tuntuntuni ba a saki irin wannan hanya na samun wutar lantarki ba ma'ana a kawo ƴan kasuwa su zuba jari.
Wato al'amura yadda gudanar da gwamnati da siyasa da zamantakewa da gwamnati yadda mulki yake tafiya shi yake kawo su policies din a yau abubuwa sai su zo suna kawo cikas akan abubuwa amma wannan gwamnati wannan aikin mambila da ta bayar ta kafa wani daga cikin yana daga cikin ɗaya abubuwan da a tarihi ba zai manta da ita ba a cikin wannan tarihin wannan ƙasar domin shi wannan aiki na mambila yana da component ɗin shi wato kaso-kasonsa kaman guda uku wannan aiki ba wai lantarki kawai zai bayar ba zai inganta ba da ruwan sha za a inganta kuma harkokin gona noma agriculture za kuma a sauke yawon shakatawa zai inganta harkokin yawon shakatawa a mambila ɗin wato za a samu Najeriya za ta ɗauki hanya zai taimaka wajen kogowar mayan da wannan gwamnati take yi a daina dogaro da ɗanyen man fetur to kuma zai ba da wani misali na kakkafa ƙananan hydro domin the whole of kaman ɓangaren Najeriya tana da hanyoyin samun wutar lantarki dama a Najeriya guda uku aka fi amfani da su wajen gas na man fetur da kuma shi wannan na ruwa ɗin hydro wanda za a yi amfani da ruwa to zai ba da dama a sami a giggina ƙananan irinsu wanda zai samar da wadataccen wutar lantarki gaba ɗaya wa ƙasa da samar da aiki ingantaccen samun aiki wato yana da ba wai aiki 3,000 da kika faɗa na aikin da zai samar to ya wuce haka domin ɓangaren gona kawai yawon shakatawa kawai zai ɗauki kusan mutum 5,000 aiki idan an inganta yawon shakatawa wanda yake cikin wannan aikin hydro ɗin sannan wajen aikin gona kuma wannan ba a san yawan mutanen da za a kirga wanda za su samu aiki a kai ba
to bari in dawo gare ka madakin jin yanzu ya faɗa ya ce
hanyoyin samun wutar lantarki a kasar nan akwai hanyoyi uku yace yace akwai harkan gas sannan kuma ta ruwa sai kuma ta iska da baku yi ba ko nake ga me ya kawo ne tunda muna da man fetur a kasar nan ba a samun wadataccen gas da zai sa a ce kullun ana samun wutar lantarki wadatacce
to ba wai babu gas bane a kasar nan da akwai gas amma abin da ya faru a lokacin da ake gina sababbin power plants din nan saboda siyasa sai a je a gina su inda babu gas to lokacin da ake gina wayannan power plants din dama a cikin shirin ya kamata a ce kamun a gama gina power plants din nan za a dauko bututun gas akai wayannan power plants din da ake ginawa amma saboda siyasa abun bai samu ba kuma in aka gama sai ba za a iya commissionin wayannan power plants din ba to kuma wani sabon salo da ya shigo cikin al'amarin shine yan Niger Delta dan power plants din da aka samu aka hada da gas din sai suka tashi suka je suna ta kokkona wayannan hanyar bututun da ke kai gas zuwa wayannan power plants din to saboda haka ba wai babu gas din bane da akwai gas din amma lokacin da ake gina wayannan power plants din akwai shiri cewa kamun a gama za a kai gas din zuwa wayannan sababbin power plants din amma kin san sha'anin Najeriya a kwana a tashi sai a gama power plants din ba je an kai wannan gas din ba amma gas da akwai gas a Najeriya kuma banda gas din ma da akwai karfin rana akwai karfin iska akwai kuma shi bakin gawayi
madalla jama'a abin da ya soka kenan yanzu sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya a madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abu da Tuwahiro Dedone da suka bada umarni ni Salo Garba ke maku fatan alheri
kudin ne aka je ne to da hanya mai kyau kudin ne aka je ne to da hanya mai kyau kudin ne aka je ne to da hanya mai kyau amma babin zai ja kan shi